Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kwana guda bayan kazamin hari ta sama da Rasha ta kai akan Ukraine, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na dare na faifan bidiyo cewa an maido da wutar lantarki ga kusan 'yan kasar Ukraine miliyan 6. Duk da haka, ya ƙara da cewa ma'aikata suna nan suna aiki ba dare ba rana don daidaita wutar lantarki a ƙoƙarin dawo da zafi da kuma samar da ruwa ga jama'a. Mawuyacin hali da aka fada a cewarsa yana cikin Kyiv da yankin, da Vinnytsia da yankin, da kuma Lviv da yankinsa. Babban katsewar wutar lantarkin yana shafan wasu yankuna da yawa, ciki har da Dnipro da Dnipropetrovsk. Rasha ta harba makamai masu linzami sama da 70 akan Ukraine a ranar Juma'a, ɗaya daga cikin manyan hare-hare da ta kai tun farkon yakin, inji jami'an Ukraine. Harin ya taɓa wutar lantarki a birni na biyu mafi girma, Kharkiv. Ya kuma tilasta Kyiv aiwatar da dokar gaggawa ta katse wutar lantarki a faɗin ƙasar, inji jami'ai. Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa ƙarin jari da Rasha ta zuba akan ta'addanci ya kai fiye da makamai masu linzami 4,000. Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ƙarfin sarrafa makaman uranium ta ya ƙaru zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba kwana guda gabanin masu sa ido akan nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ziyarci ƙasar. Kamfanin dillancin labarai IRNA na Iran ya rawaito Muhammad Islami, shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Iran, yana cewa a halin yanzu ƙarfin bunƙasar ƙasar ya kai fiye da sau biyu a tarihin wannan masana'anta. Ya ƙara da cewa makamashin nukiliya da samar da makamashin atomic suna da babban alfanun tattalin arziki ga ƙasar, suna kuma da tasiri wajen rage amfani da makamashin albarkatu da rage amfani da mai da iskar gas da kuma rage guba mai gurɓata muhalli. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ke da helkwata a Vienna ta faɗa a ranar Laraba cewa wata tawagar ƙwararru za ta ziyarci Iran a yau Lahadi domin ƙoƙarin warware takaddama da aka samu wurin gano wasu abubuwa masu guba a wurare da ba a bayyana ba, inda aka ce ana gudanar da ayyukan nukiliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Somalia ta ce sojojin ƙasar tare da taimakon fararen hula sun gudanar da wani aiki akan kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a yankin Shabele ta tsakiya, inda suka kashe mayakan Al-Shabab akalla 50. Wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar Somalia ta fitar a jiya Asabar ta ce an shirya kai farmaki da sojojin suka yi akan 'yan ta'addan ne a ƙauyen Darul Nisim da ke lardin Shabele ta tsakiya na ƙasar. Ƙauyen da ke wajen garin Adan Yabal mai nisan kilomita 217 arewa da Mogadishu babban birnin ƙasar, an sami ƙaruwar ayyukan soja a cikin makonni da suka gabata. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda aka zaɓe shi a farkon wannan shekara, ya lashe takobi cewa zai yi fito da ƙungiyar Al-Shabab. A wajen wani gidan jana'iza da ke gabashin birnin Beijing, mutane da dama sun taru a wuraren shakatawa da rumfuna don tsananin sanyi da yammacin ranar Juma'a, yayin da ma'aikatan gidan jana'izar suke cikin cikakkiyar rigar kariya suna fitar da akwatunan gawa ɗaya bayan ɗaya. A duk lokacin da wani ma'aikaci da ke riƙe da allo ya yi kiran sunan waɗanda suka mutu, sai 'yan uwan mamatan su je su duba ko ga wasu ce. Ɗaya daga cikin dangin wani mamaci ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa dan uwansu ya kamu da cutar COVID-19 ne ya mutu. Mace-mace masu alaka da coronavirus na bayyana ne a cikin birnin Beijing bayan makonni da China ta ba da rahoton cewa babu wani asarar rayuka da cutar, duk da cewa ƙasar na samun yawaitar kamuwa da cutar. Ƙaruwar cutar na zuwa ne yayin da gwamnati a makon da ya gabata ta sassauta wasu tsauraran matakan daƙile COVID-19 a duniya. A ranar Laraba, gwamnati ta ce za ta daina ba da rahoton bullar cutar COVID-19.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
A wannan satin shirin kasuwa akai miki dole yana zuwa ne daga yankuna na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda na zagaye waɗansu kasuwanni sako-sako lungu-lungu na babban birnin tarayyar da kewayen shi. Kuma na tattauna da 'yan kasuwa daban-daban domin jin yadda farashin kayayyaki yake, musamman a daidai wannan lokacin da ake kuka cewar tsadar kayayyaki fa ya yi tashin gwauron zabi. Ƙididdiga ma daga hukumar da ke kula da farashin kayayyaki a Najeriya da ƙididdiga su sun nuna cewar hauhawar farashi na kayayyaki na yau da kullum da al'umma ke amfani da su ya yi tsananin gaske. Ga yadda zagawa da na yi da kuma ganawa da na yi da 'yan kasuwa daban-daban ta kaya a yankin babban birnin tarayyar Najeriya na Abuja kamar haka.
Sunana Muhammadu Bello Otam, sana'a ta sai da kaji.
To yaya farashin kayan naka yake a da da yanzu?
A da muna sayan ta 1,500 ta yi tsada 2,000, amma a halin yanzu ta 1,500 ta kai 3,500, 4,000 sakamakon hauhawar farashin kayayyaki na masarufi da wahalar kuɗin mai da wahalar yau da kullun canjin yanayi da aka shiga.
Akwai bambancin farashin kaza Hausa da kaza Turai?
Eh, akwai mana. Saboda wani in ya zo ko nawa za ka bai kaza Hausa, ita yake so ba zai sai ta agir ba. Kuma ta agir in dai ta zo tana zuwa farashi ɗaya ne. Ita ko kaza Hausa tana zuwa hawan-hawan-hawa. Akwai ta 2,000, akwai ta 3,000, akwai ta 5,000, akwai ta 8,000. To bambancin su da kaza agir kenan. Ita kaza agir in ta zuwa kan 3,500 a haka za ka same ta babba da ƙarama ta ba a canza.
To amma me yasa farashin kayayyaki a kasuwa ko a gari gaba ɗaya zai taɓa farashin kaji, tunda inda aka yi kiwon su da ake kawo su ya bambanta da na sauran kayan?
Eh, dalili shi harkar ta kaza tana takan hauta sauka ba kamar kayan masarufi ba ne ba. Dalili ita tana da lokaci. Wani lokaci ma in ta zo ne ta zo ta dawo ƙasan wannan kuɗin, sakamakon ita ba kamar kowanne kaya ba ne. Shi kuma kaya irin wannan ina zuwa daga wasu gurare ne nan, ko kowa ma in ya ga dama yana iya yin kiwo. Gwargwadon ƙarfinka gwargwadon irin yadda za ka kiwata kaya.
To amma ta wani yanayi ko wani hali ake samu farashin kaza ya ƙasa?
Yanayin da ake samu kamar yanzu da ake halin yanayin rashin tafiyar kayan harkokin yau da kullum.
Assalamu alaikum, sunana Jamilu, ina sana'ar tumatir, tattasai, taruwa, albasa, dankalin tura, dankalin Hausa. Farashi ya ƙaru sosai. Dankalin yanzu Turawa buhunsa a yanzu muna siya 1,500, taɓa tsadar da ya yi tsada wannan shekaran ba. Albasa muna siyan ta 50,000, ita ma wannan shekara ta tayi sosai ita kanta a 70,000. Tumatir ma irin wannan season din sa ne yanzu. Muna siyan kwandonsa a shekarun baya 5,000, 7,000, 4,000 ma, amma yanzu muna siyan sa 16,000, 17,000, 15,000 in kana son mai kyau. Tarushi kuma buhunsa muna siyan sa 50,000 a yanzu 30,000. Babban buhu shi ma bai taɓa tsadar da yayi wannan tsada ba, 80,000 sai da ita.
To wannan duka bani farashi da kuke saye, amma baka ga mu kuwa da kuke saye da ba, idan Allah misali an zo saye gurinku.
Eh, mu yanzu yanda muke sayarwa, muna sayar da tumatir 2,000, muna sayar da shi wankeci kwando mai kyau sosai. Ni kuma dankalin tura yanzu kwandonsa ana sayar da 5,000. Albasa ita kuma 3,000, amma yanzu ta dan sako muna sayar da ita 2,000. Kwando da shi man gyada doguwar jarkan nan suna sayar da ita yanzu 30,000 zuwa 28,000, amma da kuma ai bata fi 15,000 ba. Shi gaba ɗaya kusan kullun kawai ya hau baya sau.
Idan Allah misali gwamnati ko hukumomi suna so farashi ya sauko, wani mataki kake ganin za ka mata hukumomi su ɗauka?
Gaskiya in dai ana son kaya ya sauko irin namu na gona, na farko a rage kuɗin mai da man fetur da kuma gas. na biyu takin da aka sa mai kudi shi ma sai an rage mai kudi ba wai a ba mutum kyauta ba a zabuge kudin sa aka zabuge kudin sa kowa zai iya siya zai iya noma kuma ya kawo kasuwa inda aka kawo kasuwa kasuwa ta cika da shi shi yawan sa saukin sa karancin sa tsadar sa
sunana Garba Yahaya ina saida amfanin gona wake masara gero dawa gaskiya bambancin farashi ya bambanta da 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 yanzu wata biyu ko uku kafin sabo ya fito a lokacin gaskiya mun sha matsalan tsadan kaya komai ya tashi sama amma yanzu komai yana yin ƙasa sakakon sabo ya fito
wato tunda wannan albarkacin gona Najeriya aka yi noma ko ba haka ba idan an yi kaka ta zo kaya na yin sauki amma in damina ta ja ana ganin farashin yana sama sosai ko
farashin yanzu gaskiya ya bambanta yanzu komai ya yi ƙasa da buhun shinkafa yana kawo naira 70-90 haka nan amma yanzu bai wuce 50-45 ba gero da ya kai 30,000 amma yanzu ana samun sa 25-22 har ma 20,000 ana samu wake da ya kai 50,000 jiya amma yanzu 45-38 ana samun sa wake ko ana samun sa akan 30,000-35,000
ni ne Usman Ismaila ina nan ina sai da doya ina sai da albasa ina sai da arish ina sai da tumatir ina sai da kayan miya da gaba daya amma abubuwa ya riga ya canja mana saboda da muna harkoki sosai sosai yanda yake da kai a gurin nan a da bashi dai kaya dauko kaya ban san bashi dauka ba zuwa zan je dauko ba da kudi dauko kaya na zo sayar in samu riba ta samu abin da samu je ba iyali na amma yanzu an waye gari wallahi sai dai abin samu sai da doya kwara uku kwara biyu wani tumatir kayan miya da sai da kwara kwando daya kwando biyu ga tsadar kaya ga kumfacin sai mun yi a nan gurin wani cinikin 10,000 ba amma a da wallahi a shekarun baya ina cinikin 50,000-60,000 har 100 da kirin wallahi na jayi a kwarye doya a da ina sai da ina sowa 60,000-45,000 amma yanzu an waye gari doya kwarye doya naira 100,000-500,000 wata da 10 dankali arish an waye gari da ina sai da muna sai dankali 35,000-45,000 a kokon su kenan mun can karan amma yanzu an waye gari yanzu dankali naira 100,000-500,000 yanzu haka ake kwandan baskar wannan abin da muke sai da shi yanzu naira 500,000 kwandan baskar abin da muke sai wa a da shekarun baya muna sai da shi naira 200,000-1,500 albasa abin da muke sai kwanakin baya shekarun baya muna sai da kwandan albasa muna sai ana sai 25,000-20,000 to amma yanzu an waye gari yanzu albasa naira 48,000-50,000
sunana Ibrahim Ahmed ina sayar da shinkafa da kayan magi da kuma mai ina sayar da su taliya da dai sauransu haka su tomatoes
wato dai kayan abinci
yawa duk dai abin da ya danganci kayan abinci gaskiya an samu bambancin farashi mai yawa tsakanin wata biyar ya zuwa yanzu saboda da wannan shinkafa wata biyar da ya wuce muna sayar da ita 22,500 amma yau gashi muna sayar da ita 35,000 kaman shi taliya wata biyar da ya wuce muna sayar da ita 7,300 amma yau gashi tana 9,300 ba abinda bai kara kudi ba kuma karin ba ma karami ba babba dan saboda ko shi magi wata uku da ya wuce muna sayar da shi 9,200 amma yau gashi muna sayar da shi 13,500 kamfani yana ba mu shi 13,300 muna sayar da shi 13,500
me kake ganin za a iya yi domin farashin ne sauko
to ni abin da nake ganin za a iya yi gaskiya farashi ya sauka gwamnati ta yi rage haraji da take sa ma su kamfanoni ina ganin aka rage haraji za a iya samun saukin wannan matsala
bayanai da ra'ayoyi na yan kasuwa kenan da na zagaya a yankin babban birnin tarayyar Najeriya a Abuja Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya
shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole, kasuwa
masu sauraro kada a shafa. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yesu ya amsa ya gaya masa, ya ce doka wanda ta fi muhimmanci kuma ta farko shi ne ka nuna kauna ga Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan ƙarfinka. Na biyu kuma ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Wato Yesu ya yi magana cewa dokokin nan guda goma da Ubangiji ya saukar ma Musa domin ya koya ma ‘ya’yan Isra’ilawa ‘ya’yansa. Ya ce dan dunkule su kashi biyu. Na farko hakkin mutum zuwa Ubangiji mahaliccinsa, na biyu kuma hakkin mutum zuwa makwabcinsa. Wato idan kana ƙaunar Ubangiji dole ka kiyaye dokokinsa. A cikin dukkan ayoyin da Ubangiji ya saukar mana, idan ka kiyaye su kana ƙaunar Ubangiji ne. Sannan kuma idan kana ƙaunar makwabcinka kana nuna ƙaunar kace ga kasa. A takaice za mu ce idan mun bi dokokin Ubangiji za mu kiyaye dokoki na ƙasar mu Najeriya. Allah Ubangiji ba mu ikon da za mu bi dokoki na Ubangiji kuma mu kaunaci makwabtanmu domin mu zauna lafiya ƙasar mu ta zauna lafiya. Na gode. Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke yi a cikin shirin, a wannan makon za mu kawo muku bayanai ne kan cutar shawara da kuma zazzabin lasa. Cutar shawara da ake kira da yellow fever a Turanci na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a wannan shekarar cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauki. Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa ta yi mana ƙarin bayani game da cutar.
Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukan da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana, in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya riƙa zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban. Misalin wasu cututtukan da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su Dengue fever da wasu abubuwan kuma. Abubuwa daban-daban ne suke jawo su, amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum. Ciwon shawara infection ne, wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria, da su viruses, da su fungi, da su protozoa, da kuma su parasites. To shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa, wato shi karin kanshi virus. Shi kuma virus din ana dauka daga cizon sauro ne. Idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya daukar cutar. To idan ya dauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya bashi ciwon shawara din. So yanayin yanda ake samun yellow fever kamar yanayin yanda ake daukan malaria ne. Bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria. Kaman a ce Bature ne da Balarabe. So sauran ma kala-kala ne, wato species ne. Species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu Aedes aegypti. Species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu Anopheles species. Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa, bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne. Ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake dauka ta mu'amala da mutum ne shi bane. Ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi daya ko kuma mutum ya maka hattishawa a fuska ba wai zaka dauki cutar bane ba a bayarwa directly from person to person. Wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani. Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana 3 zuwa bayan kwana 6 bayan cizon sauro din. In mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi dan zazzabi, mutum ya ji ya gaji, mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai, mutum ya fara amai. To yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka. Wato jikinsu yana iya maganin cutar. Amma a mutane kadan zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi organ dysfunction, wato wannan shine organs din mutum su fara mutuwa. Na farko zai iya taba hantan mutum ya jawo mishi jaundice, in fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever, wato idan mutum yana da shi ya taba liver shi, wato hantan shi zai iya developing jaundice sai aga mutum ya fara zama yellow, idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan daurawa. Zai iya tabawa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure, wato kodan mutum su daina aiki har mutum ya iya bukatan dialysis. Zai iya sa mutum ya fara bleeding, wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci, mutum ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara habo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da yake zuba karkashin fata. Sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma, wato a ce mutum ya zama vegetable kenan, sannan zai iya kashe mutum idan cutar yayi tsanani. Babbar wanda suka fi kama wannan cutar sune wanda ba a masa rigakafin yellow fever ba. Sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area, wato inda ana da yellow fever dama throughout the year, waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever, wato ciwon shawara. Kungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu, wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon. Amma a kadan din su basu ba da percentages ba, amma suka ce a mutane kadan sukan kamu da tsananin cuta, wato cutan ta kan ci jikinsu sosai. Kuma in mutane suka dauki cuta mai tsanani about 20-50% of them, wato rabin su zasu iya mutuwa ma a kwana 10 da daukan cuta.
Idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya danyi kore haka sai a ce shawara ne, shin a cutar shawara na da alaka da wannan koren jijiya?
Wannan ba gaskiya ya bane. Dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna, ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske, jijiyoyi sukan nuna. Amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske, ana iya ganin kala. So ba wai jijiyan bane kore kuma ba wai jinin bane kore, muna ganin shi kore ne saboda yanda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din, duka physics ne. Hakan is normal, kuma ba abin da ya hada hakan da ciwon shawara wato yellow fever. Duka dai mun san prevention is better than cure. Ya fuka kare kanka akan abarka kaje kana neman magani. Akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu. Na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi. Ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata 9 ne. To sai jariri ya wuce wata 9 ake iya bashi wannan rigakafin. Kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne. Wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum. Akwai booster da ake iya bayarwa, kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato World Health Organization sun ce shi wannan booster ma ba dole sai an yi shi ba. In dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever yana kare shi. Na biyu yanda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control. Wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne. Talin yanda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa, idan mutum yana da suranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya. Duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zauna ba a so, domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa. Hanya na ƙarshe yanda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis. Wato wannan shine zaka kare kanka daga cizon sauro. A ciki shi ne mutane suna bacci a cikin mosquito net. Idan mutane za su kwanta su rinka filitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil. Mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando, especially idan za su fita da daddare, sannan banda sa bakakken kaya cikin dare.
To madalla likita da wannan bayani kan cutar shawara wato yellow fever,
Zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai. Har ila yau an samu bullarta a Najeriya inda ta yi sanadiyar rayuka a wasu sassan kasar. Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar.
Zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini, kuma kwayar cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka, ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai, in aka gwada zafin jikin ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama. Kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki ki har fata jiki, sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga, ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta?
To waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida, yawanci ɓeran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya, mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai ɓeran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan, sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, ɓerayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa, matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa. Sai kasance idan fitsarin su yazo ya haɗu da wani sanadi na abincin dan adam, sai ya shigo cikin jama'a. To kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya.
Shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci ba ta nuna ba. Wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci, kwana 2 zuwa kwana 5, amma takan iya kai har sati 3 bata nuna alama ba a jikin mutum. Sannan kuma a lokacin da mutum take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan za a amfana da abin da aka ji a cikin shirin. A madadin likitocin da kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.